أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوكم أنا وتا شدة bakwai ga watan Ramadan shekara ta 1434 hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine kuma ya dace da 16 ga watan bakwai shekara ta 2013 alisafin turawa zamu dora kan inda muka tsaya a karatun tafsirin alqurani mai girma cikin wannan sura mai albarka suratul tauba ajiya idan ba ku manta ba mun tsaya ne a aya da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkal almu'minun da Allah madaukin sarki yake bada wata ka'ida da wata addu'a ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu lan yusibana babu abin da zai same mu ku sani ya ku munafikai da kafirai sai abinda Allah ya riga ya rubuta mana fil lawhil mahfuz aw anna lawhil mahfuz Allah shine mai taimakon mu shine mai tsare mu kuma ga Allah kadai mu'mine suke dogara wa ala llahi falyatawakkal almu'minun wa ala llahi fatawakkalu in kuntum mu'minin sai yau zamu tashi aya ta gaba qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husain na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
دي inda munafiki yake maki yake ga musulmi kuma kokari yake ya illata musulunci da musulmai to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace a gaya musu qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn gaya musu ya manzan Allah hal tantaziruna bina ayyuhal munafiqun babu abin da kuke saurari akan mu ya ko munafikai sai dai ɗaya daga cikin abubuwa kyawawa guda biyu imman nasru wal ghanima ko dai mu yi nasara mu samu ganima aw shahada wal maghfira ko kuma a kashe mu mu yi shahada mu samu gafarar ubangiji arwayto daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah yana cewa takaffala Allahu liman jahada fi sabilihi la yukhrijuhu min baitihi illa al-jihad fi sabili Allah ya dauki nauyi ga duk wanda ya jihadi saboda daukar kalmar Allah babu abin da ya fitar da shi daga gida sai niyyar jihadi din saboda Allah tabaaraka wa ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala yayi alƙawarin an yudkhilahu al-jannata ya shigar da shi gidan aljanna aw yarji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja minhu ko Allah ya fitar da shi daga gidansa da ya fita ma'amana la min ajrin aw ghanima tare da abin da ya samu na lada ko ganima wannan yana nuna mana albishir ne ga duk wanda aka kashe shi ta hanyar Allah shi yasa yace wa nahnu natarabbasu bikum mu kuma muna saurari akan ku an yusibakumullahu bi'adhabin min indihi ko dai Allah ya same ku ya sa muku azaba daga gare shi fa yuhlikakum kama ahlaka al-umamul khaliya ya halakar da ku kamar yadda ya halakar da al'ummomi da suka shude aw bi aidina ko kuma Allah ya muku azaba da hannunmu ay bi aidil mu'minina hannun mu'mine kenan in azhartum ma fi qulubikum idan kuka bayyana abin da ke cikin zukatanku na ainihin nifaqa da munafirci fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun shikenan ku zauna ku jira mu ma muna nan tare da ku muna jira mu dai ku jira abin da kuke tsammani na sharri dayan biyu ne mu kuma alheri ne gane mu ko dai mu yi nasara akan ku ko kuma a kashe mu mu samu gafara so musulmi bai da hasara kenan amma ku kuma ko dai Allah ya saukar muku azaba daga gare shi ko kuma ya sauka muku azaba ta hannayenmu mu dandana muku azaba ku sha kashi kuma a kiyama kuma ku ƙara shan kashi fa tarabbasu mawa'id ash-shaytan ku saurari lokaci na shaytan dan ku jiran da kuke shaytan ne yasa ku sauraro da jira inna mutarabbisuna mawa'id Allah mu ko muna nan muna sauraro ko muna jiran wato alƙawarin Allah da lokacin da Allah ya ajiye mana ta yanda Allah zai daukaka addinin sa wasti isali man khalafahu da kuma tumbuke duk wanda ya saba masa ya kuma saba addinin sa to sai Allah ya ce me
kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin
ga ya musu kul anfiqu taw'an aw karha ku ciyar ko kuna so ku ciyar ko ba kwa so ai in anfaqtum taw'an aw karhan ko ku ciyar kuna so ko ku ciyar ba kwa so kamar yadda Jadd bin Qais wannan munafiki ya yaudara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake ce da shi wato ya manzan Allah ka kyale ni kada ka fitine ni idalli wala taftinni ka banni saboda ni na jarabtu da matan banul asfar ka banni da Allah in naje matan nan za su jarabtu da ni zan baka kudi ma ba sai ka sa naje yaki ba to shine Allah yake mai da martani ko ku ciyar saboda Allah ko ba ku ciyar saboda Allah ba a matsayin ku na munafukai lan yutaqabbala minkum Allah ba zai karba abinda ku kai ba li'annakum kuntum qauman fasikin saboda ku kun kasance qauman fasiqin mutane ne wadanda suke fasikai wannan aya tana nuna mana cewa shi munafiki ko ya bayar ko kada ya bayar ya bayar da yawa ko ya bayar kadan ko yana so ko baya so idan ya bayar ma aikin banza ne saboda shi fasiki ne Allah kuma ba zai karba aikin sa ba kun ga wannan da yan uwana yana nuna mana illar wato munafurci cewa munafurci wani abu ne wanda yake mummuna ba abu ne wanda yake mai kyau ba kuma Allah yana fushi da aikin munafiki kuma Allah baya karban aikin munafiki wannan yana nuna mana hadarin nifaka din to kuma sai Allah ya sake bayani akan su munafikai me yasa Allah baya karban sadaka su in sun bayar kaga wannan cewa wani munafiki ne yana da nauyi shi ko ya ciyar baya ba a karba aikin banza yake to me yasa Allah baya karba
تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
Allah yace ba wani abu yasa ba ma karban sadakar su ba wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ba wani abu yasa ba ma karban ciyarwar da suke yi ba nafaqatuhum ai tana nufin sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi sai dai kawai dan sun kafirce wa Allah sun kuma kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafircin shi ya hana Allah ya karba wannan aya tana nuna mana ashe dai munafiki kafiri ne ga kuma sifar su wala yatuna salata illa wahum kusala shi munafiki baya zuwan sallah sai dai yana cikin kasala duk lokacin da aka kira sallah to yana cikin gajiya yana cikin kasala yani la yatuna salata illa wahum mutasaqilun ba sa zuwa sallah face suna cikin nuna nauyin jiki da gajiya li'annahum la yarjuna ala ada'iha thawaban saboda ba sa neman wani lada dangane da ainihin wato yin sallah shi munafiki ba yana yin sallah ne dan Allah ba shi lada ba yana yi ne dan a ganshi a ce yana yin sallah kawai wala yakhafuna ala tarkiha iqaban ha kuma ba sa jin tsoron wani zunubi dan sun ainihin bar sallah ba su yi ta ba su damu ba malamai suka ce yaya Allah tabaraka wa ta'ala ya zargi kasala a sallah, yace ba sa zuwa sallah face suna cikin kasala, alhalin ma in sun yi sallar ma ba a ma karbanta, to me amfanin ma a yi magana akan kasala? Sai suka ce a'a, ai azammu waqi'un ne alal kufri alladhi yab'athu alal kasal. Shi zargin ko zargin da ake musu yana faduwa ne kan kafirci din, wanda wannan kafircin yasa suke zamantowa kasalallu. Kenan kafiri daman yana da kasala akan aikin Allah, amma imani shi yake sa mutun nishadi. Wala yunfiquna illa wahum karihun, kuma su munafikai ba sa ciyar da dukiya face ransu a bace ba suna so ba. لأنهم يعدونها مغرما ومنئها مغنما, saboda su suna irga bada kudi saboda Allah, wato wani abu ne kamar dai wani asara ne, kamar wani bashi ne kawai haka. Kuma suna ganin cewa kin bada kudin nan shine ganima, kai ka bawa Allah wannan ka dace kenan. To wannan ayat tana nuna mana sifofin munafikai kamar haka: kasala wajen sallah. To gaskiya kamata mutum ya shafa wa kansa ruwan sanyi, duk mutumin da ya ga idan ya zo sallah yana jin kasala, to gaskiya akwai alamar tambaya a cikin sha'aninsa, ko ba haka bane ba? Musamman yanzu dinnan in an abin nan an zo sallar nan tarawihi ana yi da kyar ba a so, to idan mutum ya bari abin ya bi jikinsa ya dauki sifa ta munafikai. Ina ai ana so in zaka bauta wa Allah ka ji ka kana da karfi, wato kana da nishadi, yanda ka san aiki kake yanzu za a lale kudi a baka, kaga ba wasa. Yawa, so idan mutum yazo zai je ibada ya je da karfin jikinsa, kada ya bari shedan ya sa masa kasala. Sannan kuma duk wanda zai ciyar da dukiya ya bayar saboda Allah, ya bayar yana so, kada mutum ya bayar baya so, ya bayar dan dai kawai kaddai a ce bai bayar ba. Duk wanda ya dauki dukiyarsa ya bayar dan kada mutane su yi magana wai bai bayar ba, to wallahi malam yayi aikin banza, kuma Allah baya bada lada akan wannan aiki wanda aka yi shi dan a fada. Wasu da yawa suna yin aiki ne dan a ce sun yi, so idan ka waye gari kana aiki ne dan a ce kai, to gaskiya ba karamin tabewa bane kuma ba karamin hasara bane ba. Sifar munafikai suna da kasala, zama da kyartashi da kyar in a sallah ne, daman suna yin ta ne dan annabi ya ga sun zo kawai jama'a su dauka su musulmi ne, amma kuma wakilan wato kafirai ne a cikin musulmi. Shi da mun munafiki yana bayyana musulunci ne ya koyi kuma kafirci a cikin zuciya. To sai Allah ya sake cewa kada ku rudu da ibada waɗannan mutanen. Shi munafiki kada a damu da sallarsa, kada a damu da azuminsa, kada a damu da jihadinsa, kada a damu da komai min nasa, aikin banza ne kurum. Sai ya ce me?
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
الله يقول فلا تعجبك أموالهم, kada kudin munafikai su burge ka. Duk kudin da munafiki yake da shi kada kudin sa ya burge ka. Wala auladuhum, kada kuma dukiyar ayyan munafikai su burge ka. Abinda ake nufi da al-ijab a larabci shine as-surur bima yutahajjabu minhu, mutum ya ji wani dadi da wani abin da ake burgewa da shi ko ake nuna bankai da shi. Kada dukiyar su, kada ayyan su ya burge ka ya Muhammadu. Aka ce لأن العبد إذا كان من الله في استدراج كثر ماله وولده, bawa idan ya fada karkashin wato kamun ubangiji, riƙon talala na ubangiji, to Allah tabaraka wa ta'ala yakan bashi kudi mai yawa, ya bashi dukiya mai yawa, ya bashi ƴaƴa masu yawa, shine kassara malahu wa waladahu. Dan mutum ya zama mai kudi, kada kudin sa ya burge ka in dai ba imani ne da shi ba. Haka dan mutum ya zama yana da tarin ƴaƴa, kada tarin ƴaƴansa ya burge ka in dai ba imani ne da shi ba. إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا. الله يا باسو كدي يا باسو دوكياني يا كما باسو يا دنيا مسو عذابا دا سوء عن الدنيا عذابا دا دوكيا عذابا دا عينهم واتو دوكيا تزمن تومك بلائي تقدير زنشان شيني فلا تؤجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة. kada ainihin wato dukiya ko ƴaƴa na irin waɗannan mutane a rayuwar duniya ya burge ka. Allah ya musu wannan ne dan ya musu azaba da su a lahira. Wasu kuma suka ce at-ta'dhibu din bil masa'ibil waqi'a fil mali wal walad, anan duniyar ma za a yi mai azaba ta hanyar jebo masa masihu da za su faɗa a kansa akan dukiyarsa ita hasara bala'i, yadda kaga annoba ita hasara bala'i ta zubo masa cikin dukiyar sai ta kare. Haka kuma ƴaƴan Allah ya dora musu cuta da bala'i da masifa, duk wannan sakamako ne da Allah yake wa munafikai tun anan duniya kafin su koma lahira. Wannan ayat tana nuna mana ashe zai yiwu mutum munafiki ne Allah ya bashi ƴaƴa masu yawa, zai yiwu mutum yana munafiki Allah ya bashi dukiya wacce ta fita mumini ma mai imani. To amma yawan dukiyar su waye zidan Allah Allah sauri yanzu ba wanda zai taimaka a gyara wani sautin nan, ba kowa ne a wurin. Ni na mamaki wani abu, in an ji ƙara ɗaya biyu ai sai a je a gyara ko dole sai an yi magana, sai a samu mutum standby wanda zai zauna yana kula da ita, in ya ji ƙara ya daidaita balon, dole sai kun bayyana ƙauyancin ku a fili kowa ya gane. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الدنيا. الله تبارك وتعالى ينا عينه النفن يمس عذاباني دوانن كدي دوانن دوكيا أدونيا دوانن إياء أدونيا وتزهق أنفسهم سننكما وتزكى تنسو شغتكم ونكونتي دداموا saboda halin da suke ciki na sabawa Allah da sabawa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama. Wannan ayar tana nuna mana samun dukiya ko samun kudi ko samun yaya ba shine yana nuna rabauta ba. Akwai wanda Allah zai bashi dukiyar amma wallahi bai da nutsuwa. Da yawa a cikin masu dukiya waɗanda suke suna da kudi wallahi malam ba sa iya bacci sai sun sha kwaya. Da yawa in Allah ya so ya da sai ya sha kwayar da za ta sa shi ya bacci, amma yayi bacci saboda Allah haka kawai bacci ya zo masa kamar yadda zai ɗebe ka kai, wallahi ba zai yi ba sai ya sha kwaya. Kai akwai wanda sai yayi wa kansa allura ma, amma fa kudi ba magana. Dukiya arziki yana nan a tattare da shi kamar za su yi magana. ƴaƴa Allah ya hore masa ga sunan bila adadin, amma ƴaƴan daga barayi wataƙila sai yan fashi sai mazinata sai masu luwaɗi sai masu tsare mata sai masu fasa mota suna ɗauke rediyon mota sai yan shaye-shaye sai yan tsotse-tsotse da masu shan shalisho da masu shan ruwan kwata. Ga ubansa Allah ya bashi kuɗi ya bashi dukiya amma ina? To wannan shine bala'in da Allah tabaraka ta'ala yake ɗora wa wasu daga cikin masu dukiya ba dan komai saboda sun kaucewa hanyar Allah. لأنهم كفروا بالله وبرسوله سن كافر شيء والله الدنيا سن كافر شيء ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم باسا إيا تشيد دا دوكي السبو دا الله هكوية متمن دا والله دوكي السا إن دي أيكين الله إن شاء الله بزي إيا إيبا دا أبن دا أيني تيمكي الدين الله بزي إيا إيبا أما أبن ذا ينزي زي يحركا نيرا دبو دا ليبا كوي دا ليتكوس مليان دي مليان بيو وانن بيتبا باتا مصاري بكو بيتبا دامون سبا ko da wasa. Amma in dai za a zo a nemi taimako saboda Allah ayi wa addinin Allah aiki insha Allah bai zai yi ba, su kaga wannan ba karamar hasara bane ba. Allah ya kiya karbi sadaka su, ya kiya karbi zakka su, ya kiya karbi dukkan aiki da za su yi saboda su sun zama mutane ne waɗanda suke fasikai ko kuma waɗanda suke kafirai. Allah ya ce watazhaqa anfusuhum, rayukansu suna fita cikin damuwa da bakin ciki, wahum kafiruna, suna kafirai. To bayan wannan me sifar su kuma?
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
cikin abin da malamai suke fada su cewa dukiya din Allah yana ba su dukiya gata nan ana gani kowa yana gani sun fi kowa motoci sun fi kowa gonaki sun fi kowa shaguna sun fi kowa kadarori amma Allah yana azabtar da su su ta shan wahala wajen tara kudin kaga gashi ya samu kudi amma bai samu hutu ba kai da kake dan albashin 15,000 wallahi kafi shi morewa zaka je gida ka ci abincin ka daidai gurgudu ka kwanta kai bacci hankalinka a kwance kuma kana kwana tare da iyalinka shi kuma gashi ya tara miliyoyin kudi amma iyalinsa da kyar suke samun sa ya wahala kullun yana hanya ko kullun yana kan lissafi akwai mutumin da aka ce wallahi bacci baya iya kullun calculator ne a hannunsa yau yana karban waya wata mota ta debo kaya ta yi hadari ya kasa bacci yau yana karban waya a kasa kaza yau ya tura yau ya je kaza zama ma baya iya idan iyalin suka kawo masa abinci baya iya ci yace shi abin ya kai ga dandanan abinci ma baya iya ji saboda bala'in shugul tsananin bukatar wato ya tara kudi idan kun lura da kyau akwai wanda yake mai kudi ne amma wallahi bai da hutu ban sani ba ko kuna fahimta na gashi yana da kudi amma fa hutu bai da shi Allah bai bashi hutu ba yana wahala wajen tara kudin bayan wannan kuma ga damuwa wajen tsara kudin shine alwajal min hifzihi kullun hankalinsa a tashi saboda yana jin tsoron yan fashi da makami yana jin tsoro a san yana gari yana jin tsoro a san ya fita yana jin tsoron dukiyarsa a wuri kaza eh ta wahala yana cikin bakin ciki ya zai ya kare kudin sa ga kuma in yazo ciyarwa yana cikin bakin ciki sai ta rikici da iyalinsa akan naira 500 da zai ba su na cafe ne ga kudin Allah bashi amma kuma baya iya yi mutum ya zamanto yana da kudi yana da hali amma baya iya taimakon iyalinsa akwai mutumin da aka ce malam yana da kaya sutura kawai iya adadin kwanakin shekara iya adadin kayansa na sawa ma'ana a shekara akwai kwana nawa 360 ko 360 to insha Allah yana da sutura 360 riga da babbar riga da kananan riguna da takalma da wanduna da huluna da agoguna duk rigar da yasa ta yau ƙaryarta ya ƙare gobe ba zai maimaita ta ba inda yasa yau gobe zai maimaita ba amma dan sa yana nan yana yawo malam yana neman mashin din da zai a caba ya rinka kaiwa balance yana neman dan adede ta sau dan kekina fef da zai rinka hawa ya murza ya je ya ciyar da iyalinsa amma ga ubansa nan yana saka riga kullun ta daban kaga wannan almubazzaranci ya yawa wani yazo zai yi aure saboda alfahari komi dari yayi shadda dari a tamfa holan dari super dari lace dari nichem wax dari agogo dari brazier dari panty dari skirt dari takalmi dari jaka dari gele dari dan kwali dari sarka dari dan kunne dari da shanu dari da dala dubu kaza saboda zai aure kurum yana zuwa yana gama aurenta kuwa insha Allah in ba su ayi ba su fara fada saboda daman auren na alfahari ne ba dan Allah akai ba so ya kamata mutane su kiyaye wannan Allah yana dora bayinsa musamman waɗanda ba su bi hanya ta kwarai ba su yi ta hasara ba tare da sun san suna yin hasara din ba Allah madaukin sarki yake cewa wa yahlifuna billahi innahum laminkum suna rantsewa da Allah su munafikai za su zo su yi rantsuwa da Allah cewa suna tare da ku ma'ana suna kan addinin ku wa ma hum minkum amma wallahi ba addinin ku daya ba duk munafiki ba musulmi bane koda ko yana cikin musulmin walakinnahum qaumun yafraqun sai dai mutane ne matsorata shine yafraqun suna jin tsoran wato wani abu ya bayyana cikin abubuwan da suke aikatawa mara kyau shine walakinnahum qaumun yafraqun sai Allah ya ce
law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun
law yajiduna malja'an da za su samu wato wani kariya gurin da za su dan makale aw magharatin ko kuma su samu inda za su kai farmaki a cikin duwatsu المغارة شنو الموضع الذي يغور فيه ولند أكي أويا أبكي أكي وأبو كننغا بحري أو مدخلا كلمة مدخلا إن أصل انت مدخلني دميم ددال دتاء دقاء دلام كماركة مفتعل من أدخل يدخل كو من أدخل يدخل دراسة موتمشيغة ko wata mafita la wallau ilaihi to wallahi da sun juya baya la adbaru kenan wahum yajmahun suna masu saurin wato gudu suna masu saurin tsira ana nufin cewa kuma duk da haka mutane ne matsorata duk lokacin da aka zo za a tafi aikin Allah yaki saboda Allah inda suka samu mafaka za su iya fakewa in sun samu wurin gudu tuntunin za su gudu in sun samu wajen buya nan da nan za su buya to haka dabi'ar su take to me abin sha'awa a cikin munafurci da munafikai sai kuma yace me
wa minhum man yalmizuka bis sadaqati fa in urdu minha radu wa illam yurdu minha idha hum yaskhadun
na'am
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا
Allah madaukin sarki ya ci gaba da cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat wannan ayar ta sauka ne kamar yadda riwaya ta zo hadisi ingantacce ya zo riwayar Imam al-Bukhari cewa wata rana wani mutum cikin Banu Tamim sai ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a lokacin annabi ya zo yana rabo na kaya yana rabon dukiya sai wani mutum da ake ce da shi Zul Khuwaisara mutum ne daga kabilar Bani Tamim yace wa manzon Allah i'adil ya manzon Allah fa kamana fa adalci kun ji wannan magana wai annabi ne yake rabo wani wai yana nuna annabi wai ya adalci kamar wani ya zo yana rabo wani abu an bashi wani abu ya baraka sai ka ce wani adai adalci dai kaga wannan me yake na wannan kenan ana ganin zai zalunci akwai nau'i na izgilanci sannan kuma ana ganin kamar wannan din azzalimi ne adai adalci yace manzon Allah ya adalci kawai sai ran manzon Allah ya baci yace wailak faman ya'dil idza lam a'dil kai tanka waye zai yi adalci idan ni Muhammadu ban yi adalci ba yace qad khibta wa khasirta ka tabe kai hasara zul khuwaisara in lam akun a'dil in dai ni Muhammadu ban yi adalci a rabo ba to ai ka shiga uku ka lalace kai hasara ka tabe Umar ibn al-Khattab yana nan a wannan wuri yana zaune da takwabin sa daman a hannu yace ya rasulullahi idan li fihi fa adrib unquhu ya manzon Allah kai min izini akan wannan bani dama yanzu in sauke wuyan sa munafiki kurum har kai zai ce wa kai adalci su Umar daman ba sa bari a taba annabi da an taba manzon Allah sayyidina Umar yanzu yake zara takobi yace to zan yi aiki tuntunin an samu kissa da yawa da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani abu yana faruwa sai Umar yace a bashi dama ya buge kan mutum saboda Umar mutum ne wanda yake yana da zafi yaji akwai fada amma fa fada kan gaskiya da adalci wata rana akwai wani mutum da ake ce da shi Hatib ibn Abi Balta'a dai ne daga cikin sahabbai kuma manyan sahabbai ya mahalarci yakin Badar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shirya zai je maka sai ya rubuta takarda a asirce ya aika wa kafiran maka yana ce musu to ku shirya fa Muhammad yana nan tafi da Allah dukiya ta da take kaza da kaza da kaza a tattare min ita a aje min ita dan kar ta zo ta zama ganima kawai sai ya ba su secret din da annabi bai faɗa ba shikenan sai Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama cewa to gashi fa wani ya je ya aika takarda za ta shiga garin Makka batun maganan zuwan ka Makka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi Ali bin Abi Talib da shi da wani cikin sahabbai yace ku je ku hau hanya ku tafi za ku tarar da wata mata tana dauke da sako wasiqa da aka rubuta za ta je ta tona asirin annabi a Makka Ali bin Abi Talib ya kama hanya akan dokin sai ya zaburi doki tafiya yake ya sukwane shi sai da suka je suka tarar da wannan mata suka tsare ta a hanya suka ce ki kawo takardar da take hannunki mata ta ce ai ita babu wata takarda a hannunta ki kawo takarda ta ce ita ba takarda a hannunta ki kawo takarda ta ce ba takarda a hannunta Ali bin Abi Talib ya ce ki kawo fa wallahi ko mu caje ki mu miki ɗaya bayan ɗaya fa ta ce a caje ta ɗin suka caje ta sama da ƙasa babu takarda a wajenta sun yi kamar za su juya Ali bin Abi Talib ya ce wallahi sai an ba da takardar nan kuma wallahi akwai takarda tunda manzon Allah ya ce akwai takarda wallahi akwai takardar nan wallahi ko ki fitar da takardar nan fa ko kuma yanzu ki samu matsala mallan sai matan nan ta soka hannunta cikin gashin kitsanta ta zaro takarda tana karban takarda Ali bin Abi Talib ya hau doki ya kama hanya bai tsaya ba sai Madina ya dawo da ita ba annabi ana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka bude takarda aka karanta sai gashi wasiqa daga Hatib ibn Abi Balta'a zuwa ga kafiran Makka cewa ina shaida muku kaza 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 Muhammad zai zo zai yake ku kaza 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 da sauransu kuma Hatib yana zaune a wannan wurin manzo Allah ya juya ya kalli Hatib yake ce da shi ma hada ya Hatib Hatib me wannan yaya akai kai mana wannan tabargaza yaya akai kai mana wannan kasassaba yaya akai kai mana wannan abu kafin ya bada ansa manzon Allah ya bawa manzon Allah amsa sayyidina Umar ya juyo yace ya rasulullahi dani adribunu qahu ya manzon Allah bani guri in sauke kansa yanzu su Umar kenan sai manzon Allah sai yace kyale shi sai shi ya tabe ce ya rasulullahi wallahi ma nafaqtu ya manzon Allah wallahi wallahi ba munafurci ne ba fa ba munafurci ne ba Allah ya sani da yawa yawa cikin sahabbanka suna da ƴan uwa da dangin su a Makka wanda za su tsare musu dukiyar su koda an je Makka ni kuma ba da dangi ba da dan uwa shi yasa na dan sanar da su wanda na sanar da su din sa dan tattare min yar dukiyata da na taho na bari ba mun yi hijira amma ba wai nayi ne dan munafurci ba yafe mun ya annabi Umar ya ce ya manzo Allah ka bani guri in sare wuyan sa sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah attala ala ahli badrin فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم yanzu baka sani ba ya kai Umar ko Allah tabaraka wa ta'ala baka san cewa Allah yayi itla'i dangane da mutanen Badar Allah ya faɗa cewa duk wanda ya je yakin Badar ya aikata abin da ya ga dama Allah ya yafe masa ba alƙawarin Allah mallan indai sahabi ya je yakin Badar indai sahabi ya je yakin Badar to duk abin da ya aikata Allah ya yafe masa ko me to wannan Hatib ibn Abi Balta'a shi kuma ya je yakin Badar so dole aka kyale shi ya za a yi tunda Allah ya bashi wani good pass kenan yanda zai kama hanya ya wuce so wannan misali ne na buga mana dangane da irin kauna da sahabbai suke yi wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yake bada labari dangane da wannan mutumin sai yace shi annabi yace wa Umar kyale shi da'ahu fa inna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma salatihim wa siyamuhu ma siyamihim. Wannan mutumin yana da ainihin zuriya da mutane da za su zo a ƙarshen zamani insha Allah idan suka zo suna yin sallah ɗayan ku sai ya rena sallarsa akan sallarsu. Kula da wannan hadisin da kyau. Wannan mutumi da ya zargi annabi cewa annabi baya adalci, annabi yace idan zamani ya zo ƙarshe akwai ƴan uwansa, akwai danginsa, akwai irinsa waɗanda suke saboda alamar tsabar ibada fa idan suna sallah wallahi sai ka rena sallarka akan ta, su mana za ka yadda sun fi ka iya sallah. Kuma idan suka zo suna karatun Alkur'ani za ka tarar da karatunsu yafi naka kyau, yafi naka daɗi. Amma manzo Allah ya ce yaqra'una alqur'ana la yujawizu taraqiyahum, suna karanta alqur'ani amma qur'anin fa bai wuce magogoransu ba. Zakin muryar ce kawai, kera karatun ne kawai, amma bala'in munafurci ne a tattare da su. Kenan wannan yana nuna a iya samun munafiki yafi ka iya sallah ma a zahiri, a iya samun munafiki yafi ka iya karatun qur'ani a zahiri. Kaga wannan akwai abin tsoro gaskiya, yana da tashin hankali. Manzo Allah ya ce waɗannan mutane yamruquna min ad-dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyya, suna fita daga cikin addini kamar yanda ka san kibiya tana fita daga jikin dabbar da aka harba. Yanzu kibiya idan aka yi harbi sosai aka harba mashi mala za ta iya fasa jikin dabba ta fita wallahi ko jini ɗaya baka gani ba saboda tsabar sauri. Idan ta falla ta wuce ta shige jikin dabba in ka dauke ta ka daga ta zaka ga babu ko digon jini a jikinta. Yace waɗannan mutanen wallahi haka suke shiga cikin musulunci ke fita daga musulunci, yanda ka san wato kibiya tana fita daga cikin dabbar da aka ainihin harba. So wannan hadisi ne ingantacce wanda yake nuna mana wato hadarin irin waɗannan mutane munafikai. Zaka ga wani lokacin suna da himma wajen ibada, yanzu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun munafikai suna sahun gaba mallam, idan an zo sallah suna sahun gaba, amma wallahi munafikai ne kawai, wakilan kafirai ne. To Allah kiyaye mu da munafurci kuwa, Allah ya raba mu da munafurci. Wa minhum man yalmizuka fi sadaqat, shine Allah yake bada labari cewa daga cikin munafikai akwai waɗanda suke zarginka, suke sukanka dangane da bada sadaka. Shine irin wannan mutumin Zulkhuwaisara, suna zarginka suna sukanka. An ce asalin wannan mutumin yana cikin khawarijawa, bakhariji ne. Yalmizuka fi sadaqat ay yu'ibunaka, suna aibanta ka dangane da sadaka, suna sukanka sai su je gefe su rinka cewa kai da Allah wannan rabon ma dai da ake na cuta ne kawai, cewa suke wai inna muhammadin la yu'ti illa man ahabba, Muhammadu baya bada sadaka sai wanda yake so, ƴan danginsa ƴan uwansa kawai yake bawa. Ka duba in annabi ya samu wanda suke challenge din sa a gefe, yanzu kai yanzu dan kana malami ko kana limami ko kana jagora wai sai ka ce wai ba za ka samu makiya ba, wai ka ce wai ba yanda za a yi wani ya je zage ka. Ai lokacin da kake gaskiyan nan ai a lokacin wani zai je zage ka. So ashe babu mamaki, ba mamaki dan wani ya zo yana zagin ka ya ce baka iya ba. Da yawa cikin sahabbai akwai wanda aka ce fa sallama ba su iya ba. Ga Sa'd ibn Abi Waqqas ya zauna a Iraki, mutanen da ya zauna a wurin su suka kawo karansa gurin Sayyidina Umar cewa wai ko sallah ma bai iya ba. Sahabin annabi wanda annabi ya mai shaida da gidan aljanna, wanda ya rayu da annabi, su annabi ya koya sallah, amma wai aje a ce wai bai iya sallah ba, jama'ar ƙarshen zamani kenan. To haka ɗabi'ar munafiki yake, duk abin da aka yi na alheri ma sai ya yi suka. Fa in a'tu minha radu, idan an ba su cikin sadakan nan sai su yi shiru sun yadda, radu sai su yadda. Wa in lam yu'tu minha, idan ba a ba su ba daga cikin sadakan nan, idahum yaskhatun, sai kaga gashi nan suna ta fushi. Ay in u'tu kaseeran farihu, idan an ba su da yawa sai su farin ciki. Wa in u'tu qalilan sakhitu, idan kuma aka ba su kadan sai su ta suka. Shi munafiki illarsa zaka rufe bakin sa ne in ka ba shi da yawa, idan kuma ka ba shi kadan to wallahi zaka sha zagi, zai iya zuwa ya je kafa dandali ya yage kai zage ka tatas, ko kafa bai zai daga ma ba. To shine Allah yake cewa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu, da sun yadda da abinda Allah ya basu da abinda manzon Allah ya basu ai qani'u bima qasama Allahu lahum wa rasuluhu sun yi qana'a sun yi wadan zuci dangane da abinda Allah ya raba ya basu da abinda manzon Allah ya basu wa qalu hasbunallah kuma su ce hasbunallahu Allah ya ishe mu mana kafinallah sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu su ce ai da sannu Allah zai bamu daga falalarsa da sannu manzon Allah zai bamu cikin falalar ubangiji irin abinda muke bukata su ce inna ila Allahi raghibun su ce lalle mu muna nema ne a gurin Allah da sun faɗi haka ai da yafi to amma ba za su faɗi haka ba saboda munafikai ne to sai Allah ma yayi bayanin ma wai su waye ya kamata ma a bawa sadaka a bawa zakka dan kar ma wani yazo in an kawo wani abu na zakka ana rabawa ba a bashi ba yace wai shi ba a bashi ba me Allah yace su ake bawa zakka na'am
innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-'amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
wannan aya ta sauka ne dan tayi mana bayanin wato sadaka ta zakka da suwa ya cancanta a bawa zakka jama'a yana da kyau mu fahimci wannan aya mu jita kamar yadda Allah ya bayaninta saboda yanzu Allah ya kawo mu lokacin da masu kudin mu kurin zaba suke wanda suka ga dama suke bawa wanda suka ga dama su hana har an fara ba ni giri har an fara ba ni gishiri in baka manda an fara exchange idan kai mai kudi ne dan uwanka abokinka yana da mai kudi sai ku rinka canji sai ka tura wa matansa zakkarka da ƴaƴansa shi ma sai tasa zakkar sai turo wa matanka da ƴaƴanka kaga shikenan an raba kenan gida ya ci gida akwai masu wannan akwai kuma wanda suke karawa masu karfi karfi akwai kuma wanda ma ba sa bada ma zakkar sai su rinka dabara da ita wani an ce fitar da zakka yace kai ina shi gaskiya ba zai fitar ba gonde ya ajiye ta a hankali zai rinka barawa ka san ya yake yi in ya tara zakan yayi lissafi ya cire zakan mai kon ya raba wa waɗannan mutane da zamu faɗa sai ya ajiye duk wanda yazo gidansa yana sallama yana cewa abincin sa ya kare sai ya zaro 1,000 sai ya bashi sai ya ce matarsa rubuta cikin kuɗin zakka ne fa idan wani in wani masallaci an zo neman taimako sai dan tsakuro ya bayar idan ƴan uwansa sun zo gida kamar mutanen ƙauye sun zo mai ziyara bare iya ba su cikin kuɗin sa ba fa sai ya tsakuro cikin dan abun nan na zakka sai ya dauka sai ya bayar akwai wanda ya ce ma shi motar haya zai saya in ya sai motar hayan nan sai ta rinka kawo masa balance amma shi zai rinka ragi a cikin kudin mota in ana daukar mutane 1,000 a wuri shi zai rinka dauka 800 800 din a rinka kai masa account dinsa 200 nan da rage shi ne zakkar ka duba yanda mutane suke sarrafa zakkayan da suka ga dama wani kuma in ya samu kudi sai ya cire zakkar kudi ne idan ya cire amma yana da wani tsohon giransa a store da ya ajiye ya zama masa karfan kafa ya rasa yadda zai yi da shi sai ya buga lissafin kudin da wannan geran da ya fara lalacewa sai ya debo geran na cikin su sai ya dauka sai ya raba mabukata wai a matsayin ya ba su zakka kenan ko kuma ya cire zakka na kudi amma ya yi order a tamfa ko yadi an daina yayin a tamfar an daina yayin yadin so sai ya zame idan ya lissafa zai cire zakka naira miliyan 1 ne misali to sai lissafo tsohon kaya na shagonsa wanda ya kisa yiwa ya zama masa karfan kafa to shi zai ware sai ya saye su fa shi zai saya sai ya sayi kayan da ya kiya sayo da kudin zakka sai ya sa kudin a cikin jarinsa wannan kayan kuma shi zai dauka ya rinka raba mutane a matsayin zakka duk iyan nan mutanen mu suna yi har ma wanda ban sani ba da yawa suna yi to bari ku ji abin da Allah ya ce a fatar kuma zakka in kudi ka cire dole kudi zaka bayar kada mutum ya cire zakkar kudi ya je debo masara ya ba mutane ha kuma in zakkar masara ce to dole ka dauki masara ka ba mutane wannan shine abin da ake yi amma mutum ya dauki zakkar kudi ne wai shi bare cire kudin ba sai ya je debo wani abu ya zo ya raba mutane wannan ba daidai bane to waɗannan mutane ne guda 8 sunfi guda 8 da Annabi sallallahu alaihi wasallama yace a bada zakka. Hadisi ya zo riwayar Abu Dawud da Imam Ad-Darqutni duk sun ruwaito har ma da Imam Al-Baihaqi a cikin Sunan cewa wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi atini min as-sadaqa, ya manzon Allah ka bani cikin sadaka ko cikin zakka ka bani. Ana ce da zakka ma sadaka, shi yasa anan yace innamas sadaqatu, kenan zakka ma ana ce da ita sadaka. Ya manzon Allah ka bani, sai manzon Allah yake cewa inna Allah lam yarda bi hukmi nabiyyin wala ghairihi fi sadaqati hatta hakama fiha huwa. Allah fa bai yadda da hukuncin wani annabi ko wani manzo ba, ko waninsa, ko wani malami, ko wani akramaka Allah, Allah bai yadda da hukuncin kowa ba akan raba zakka. Shi yasa Allah da kansa ya dauki nauyin raba zakkan da kansa, shi ya hukunci da kansa. Fa jazza'aha thamaniyata ajza, ya raba zakkan nan kashi kashi guda uku. Manzo Allah yace wannan mutum fa in kunta min tilkal ajza'i a'taytuka haqqaka, in dai kana cikin wadannan kashi kashi guda uku to ni ma zan baka haƙinka insha Allah. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada labari kamar da Qur'ani ya fada innamas sadaqatu lil fuqara'i, kaga na daya kenan, wal masakina na biyu, ana bawa fakirai ana bawa miskinai. Zamu zo mu yi magana akan suwaye fakirai suwaye miskinai. Sannan na uku ana bawa wal amilina alaiha, masu aiki akan zakka. Kamar misalin wanda su suke yawan tara zakka, mai aiki akan zakka ko da shi multi millionaire ne a garin su, inda shi yake aikin taro zakka, sa'in zakka, su suke aikin lissafin raba zakka, rubuta zakka. To Allah ya sa su cikin waɗanda za a bawa zakka dan ladan ido. Ashe ba laifi ko mutum yana da wadata, inda shi aka dora wa nauyin raba zakka, yana bi yana rabawa, to shi ma mai kuɗin nan ya waran masa ya bashi nasa, koda mai hali ne shi ma. Sune as-su'atu, masu yawo suna raba zakka ko masu karba karban zakkan. Alladhina yatawallawna qabdhas sadaqati, wanda su suka dauki nauyin raba ainihin sadaka din, suna ba wa ma'abuta wanda suka cancanta, to ana ba su. Sai na nawa kenan, wal mu'allafati qulubuhum, ko na hudu ko na biyar, al-fuqara'u daya, al-masakin biyu, al-amilina alaiha uku, sai na hudu al mu'allafati qulubuhum, wadanda ake ba su dan a jawo hankalin su. Suma waɗannan wanda ake jawo hankalin su kashi kashi ne, zamu zo mu yi bayani daga baya akan suwaye. Sannan wa fil riqab, na biyar ana bawa ar-riqab. Ar-riqab wato bayi kenan, bawa da aka rubuta masa kuɗi, mai gidansa ya rubuta masa kuɗi yace je ya biya. Kamar misalin kana da bawa, sai ka rubuta masa kace kai a wannan shekara ta 2013 ka biya naira 150,000, ka tara kuɗi 150,000, kana gama kawowa ka zama ɗa'intacce, shine bawa mukatabi. To wannan bawa zai shiga yaje ta nemo kuɗi yana tarawa, idan ya cika wannan 150,000 ya zama ɗa cikakke. To wannan ya halatta mai bada zakka ya basu, lahum sahamun min sadaqa kenan, suna da rabo cikin zakka da ya kamata a bayar. Wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malaman fiqihu, Allah musu rahama. Haka Sa'id ibn Jubair ya faɗa da Imam Az-Zuhri da Imam An-Nakhai da Lais ibn Sa'ad da Imam Shafi'i da sauran malamai, duk sun ce a iya basu. Wasu kuma malamai suka ce yushtara bi sahmir riqabi abidun fayutaqun, wasu suka ce wannan rabo da Allah ya ce wa fil riqab, to kudin ake dauka sai aje a siyo bayi, idan aka siyo bayin sai a yanta su kenan, ba wai a bawa a biya shi kudi yaje ya biya mai gidansa ya yanta kansa ba. A'a, kasuwa ake zuwa sai a siyo bayin, in aka siyo su sai a dawo da su a ce to duk an yanta ku, dan saboda da kudin zakka aka ainihin siye ku. Wannan shine ra'ayin Al-Hasan Al-Basri, kuma wannan shine mazhabar Malikiyya ta tafi akai, kuma shine ra'ayin Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Ishaq, Allah ya musu rahama. Na shida sune wal gharimin, wanda ya ciyo bashi ya rasa yanda zai iya biya, to shi ma ana bashi zakka. Bashi matsala ne jama'a, bashi yana da zafi. So idan ka zo zaka cire zakka, don Allah ka duba cikin mutane wanda bashi ya musu yawa, dan kasuwa da yana kasuwanci bashi ya karye a kansa, a bashi zakka jama'a, a taimake shi. Ma'aikacin gwamnati da kullun sai ya ci bashi, albashinsa biyu ga wata ya kare, uku ga wata ya kare, yana yawo yana bin bashi, wannan ya cancanta a bashi zakka. Da wanda sai ya ci bashi biya kudin makarantar yara, sai ya ci bashi ya sayo masarar da za a ci a gida, sai ya ci bashi ya yi kinidinkin sallah, sai ya ci bashi ya sayi ragon laya. Waɗannan duk suna cikin jama'ar da ya kamata masu ba da zakka su bayar. Masu kuɗi ku rinka dubawa, akwai masu bashi a kansu da yawa, akwai waɗanda suke da nauyin bashi, za ku iya taimakawa. Yanzu misalin mai kuɗi da yake so ya ba da zakka, zai iya zuwa local government ya tambayi a kawu ko mai ba da salary, ya tambaya ya ce su waye ne da Allah suke da yawan bashi a kansu, sai a bashi list ɗinsu. Ba su san shi ba, bai san su ba. In an bashi list da lambar waya sai ya kira su, duk ya raba musu zakka ya taimake su, ya ce ku daina cin bashi, ku je ku biya bashi ku buɗe jari. To idan an yi haka jama'a an taimaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tausayawa masu bashi a zamanin manzon Allah. Idan aka jawo mutum ana cewa ya biya bashi, ya biya bashi, manzon Allah sai ya kira mai kuɗin ya lallabe shi, ya ce ka ɗan taimaka ka sauƙaƙa, sai ya ce ka raba gida biyu. Idan ana bin mutum naira 100,000 a zamanin manzon Allah, idan ya zo sai ya ce to kai ka yi haƙuri ka karɓi 50,000, kai kuma ka tafi ka je ka nemo 50,000 ka biya. Haka annabi yake tausayawa masu bashi. So bashi yana da nauyi ƙwarai da gaske, kuma yau rayuwa ta zama sai da bashi. Yan kasuwa ba sa iya kasuwanci sai da bashi, su su ciwo bashi kuma su sayar bashi gaba ɗaya, saboda mutane an yi exhausting ɗinsu, ba su da komai a hannu, ba wanda albashinsa yake isansa. Kawai kashin dankali ne rayuwar Najeriya, manya su suke morewa na ƙasa sun shiga uku. Ka san dankali an kasa shi manya ne a sama, ko ba ka bane? Haka gwaza ma ko? To haka ake yi, na ƙasa ya shiga uku, talaka ya shiga uku, asibitin mai kuɗi daban, asibitin talaka daban, asibitin ai makarantar ƴaƴan masu kuɗi daban, makarantar ƴaƴan talakawa daban, motocin masu kuɗi daban, motocin talakawa daban. Kai yanzu an kai ga unguwar masu kuɗi ma daban, unguwar talakawa daban. Idan mutum yayi kuɗi, yayi kuɗi ya nuna, sai ya ce kai gwanda ya fita daga cikin talakawan nan, ana hana shi bacci, an takura masa, sai ya tafi GRA ko a je a tafka gida, a je a zauna inda babu masallaci ba kiran sallah. Wanda in ya mutu sai ya dade kafin a fito daga wasu, ana neman su waye za su yi mai sallah. So jama'a ku taimaki masu bashi, dan bashi matsala ne. Manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya tausaya masu bashi, kuma ku taimaka musu. Sai na bakwai, wa fi sabilillah, ana bada zakka saboda Allah, su ne waɗanda suka je yaƙi saboda Allah, suna da rabo su ma, a taimaka musu, a agaza musu. Malamai sun shigar da hatta ɗaliban ilimi, su ma fi sabilillahi ne. Ɗalibin da ya tafi jami'a yana karatu ko a ƙasa ko a waje, shi ma ya je jihadi ne, musamman mai karatun addini, a taimaka masa a bashi zakka. Wasu malamai suka ce wa fi sabilillahi ɗin nan aikin hajji ma yana ciki, mutum ka bashi kuɗin zakka ya je aikin hajji, shi ma fi sabilillahi ne. Ka samu wani fakiri wanda bai taɓa zuwa hajji ba ka bashi. To sai dai wasu malamai suna cewa da ka biya masa kujerar Maka, ai gwanda ka bashi kuɗin ya jari ya je ya juya baɗi, watakila ya samu riba da shi ma zai biya wa kansa, watakila ya biya wa iyalinsa. Amma yanzu ka tukuikuyo kuɗin zakar gaba ɗaya ka biya masa. Yanzu misalin kuɗin aikin hajji alal ƙalli bai zai gaza 500,000 ba, bai zai gaza haka ba, akwai ta 700,000, akwai ta 1,000,000 ma da sauransu. So kaga wannan, in ka ba mutum yanzu, wani ka bashi 1,000,000 nan, kafin shekara ta jawo zai mai da ita 1,500,000 ko 2,000,000 ma. To kaga ya taimaka wa kansa, ya taimaka wa iyalinsa, yana da ƙarfin jari, sannan kuma sai ya tafi aikin hajjin shekara mai zuwa. An ruwaito daga Abdullahi ibn Abbas ya ce lallai a iya ba masu zuwa hajji su ma suna buƙatar taimako, kuma shi ne ra'ayin Al-Hasan al-Basri da Ahmad da Isaac, Allah musu rahama. Sai sinfi na takwas su ne wabnu sabil, ɗan tafarki, matafiyi kenan, wanda yake kan tafiya guzurinsa ya karye masa. Wannan tafiyan kuma na halal ne ko na haram, ko balda shi, ai sunansa ibnu sabil, ko ba ka bane? Abin da bai daɗi ba, naji an yi shiru. To haka malaman suke suka faɗa, suka ce ibnu sabil su ne abna'u sabil. Ko da yake wasu malaman suka ce ba za a bayar ba sai mai safarul mubah, tafiya ta halal. In tafiyar ta halal ne a bashi, in tafiyar haramun ne kar a bashi. Kun fi yadda da wannan ko? To matafiyi jama'a, wanda yake kan tafiya ana iya bashi zakka a taimaka masa. Waɗannan su ne mutane guda takwas da ake basu. Wasu suka ce ibnu sabil ɗin nan baƙo ma ibnu sabil ne. Baƙo idan ya zo ya sauka a gari, ko mai kuɗi ne a garin su, an zo raba zakka a bashi kurin, shi ma ibnu sabil ne. So jama'a, waɗannan su ne mutane guda takwas da Allah ya ce a basu zakka. Amma akwai ƙarin bayani da fashin baƙi da yawa, musamman waye miskini dan ya kamata mu gane waye miskini waye kuma fakiri kuma me bambancin su sannan su waye muallafatu qulubuhum wanda ake ba su kudi ake ba su zakka dan a jawo hankalin su wannan insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya da shi zamu fara karyawa sai ko mu dora sai aka kawo tambayoyi insha Allah ta'ala dan mu amsa ko da yake ban karisa ba ku yace faridatan min Allah ko rabo ne daga Allah wajibi daga Allah wallahu alimul hakim wannan lalle yana nuna Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne tabaraka wa ta'ala na'am
assalamu alaikum mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malami ne naje ni aikin haji sai na dauki tamattu'i bayan mun kammala sauran ayyukan sauran mu yi fidiya sai muka hadu da matsalan kudi saboda haka ban yi fidiyan ba har na dawo to malam ya matsayin aikin haji na ya fadi ko ana bina
aikin haji tamattu yan uwana shine aikin hajjin da idan mutum yaje zai fara yin umra sannan kuma sai yazo ya dora aikin haji ranar 8 ga wata yawmut tarwiya kenan sai yayi umra sannan daga baya sai kuma yazo yayi ya dora aikin haji so galiban wanda yayi wannan aikin haji a shari'a dole sai yayi yanka ba fidiya ake cewa ba hadaya ake cewa fidiya yankan da ake yi dan laifi shine fidiya hadaya kuma wanda ake yin ta dan taqarrubi da neman kusanci zuwa ga Allah a samu lada so wanda yazo yayi wannan tamattu'i kuma guzurin sa ya kare masa bai samu damar sayan dabba ba da zai yanka to ai Allah ya faɗa abin da zaka yi azumi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamila sai kai azumi kwaya uku a cikin kwanakin aikin haji fil hajj kai azumi uku na nafila guda bakwai kuma idan ka dawo idza raja'tum wasu suka ce in kun dawo daga an gama aikin haji kun dawo ko kuma idan kun dawo gida sai ku yi kwaya bakwai shikenan goma ta cika wannan azumi goma shi yake daidai da ragon da baka yanka ba a Makka to wanda zai ce shi ulsa ne baya iya yin azumi ya za a yi shikenan sai ya dawo gida ya samu rago mai kyau sai ya yanka sai ya sadaka da shi ko kuma wasu malamai suna cewa ya nemi kudin ragon ya aika maka aje a sai dabbar a yanka a can araba talaka shi wannan yayi shine abin da zai yi kenan dai ko dai kai wannan azumi guda goma ko kuma kai yanka ko ka tura kudin a yanka maka shine abin da ya kamata kai kuma wannan shine aikin hajjin da yafi kowanne daraja da matsayi kamar yadda manzon Allah ya faɗa lawis taqbaltu min amri mastadbartu da na sani masuqtul hadi da ban yi kirani na koro dabba ba da yayi tamattu'i shi ma duk da cewa ba tamattu'in yayi ba kamar yadda malamai suke faɗa amma dai yafi goyen bayan tamattu'i akwai yanzu mutane masu wayo dan wai kasi wannan yankan dabba din sai su ki su yi wannan kuma ba a yi wa Allah wayo shi da ya baka kudin kujerar saboda kana da karancin kunya ga ubangijinka ka ce wai za ka yi wa Allah wayo ka je kai ta sai ka shiga kasuwa kana kam haza kana ta sayan kayan guzuri ka kashe kudinka a guzuri ka ika yanka dabbar da Allah ya ce ka yanka kana bakin cikin ka ba da riyal 400 ko riyal 500 da za ka yanka saboda Allah ko ka je kana cin shinkafa kaza kullun sai ka ci kaza sai ka ci shinkafa da babu ita a kasar ku kai ka je kai yanka to Allah zai kama ka watakila Allah ya hana ka kudin zuwa badi so ku daina yin rowa wa Allah tabaraka wa ta'ala abun kunya ne kuma wannan bai dace ba
mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam mu ne muke wurin training din soja to muna yin training mai dan wahala shin yanzu malam ya halatta mu aje azumi sai mun dawo
ba wai training din soja ba kowane aiki ne ko ma me duk lokacin da mutum yake yin wani abu na larura na dole ne sai yayi shi a cikin azumi to sai ya duba ya gani shin zai iya yin azumi yana cikin wannan aikin duk da cewa zai sha wahala wahala dama ana shan ta azumi dole a dan sha wahala ko yaya so zai iya jurewa ya rinka yin azumin inda zai iya jurewa ya azumi, to dole ne ya azumi, wajibi ne. Idan kuma zai iya mutuwa ko kuma zai iya suma ko zai iya galabaita ya fita daga hayyacinsa sai ya rashin lafiya in yayin azumin nan saboda wannan aiki da yake yi, to shari'a ta bashi dama ya sha azumi bayan Ramadan ya rama. Kuma hakikanin gaskiya anan muke kira ga gwamnati, ya kamata a rinka lura da yanayin addinin mutane. Yanzu training da za a je na soja din sai a rinka lura, musulmi da Ramadan suna azumi, kuma kowa ya sani training din soja din nan wahala ta isa. So yawan da muke da shi, da matsayin da muke da shi, da darajar da muke da shi, da daukakar da muke da shi a Najeriya, ai muna da majority da mun cancanci a ba mu dama in an zo azumi a dauke lokacin training din a matsar da shi bayan azumi ko kafin azumi. To amma abin damuwar matsalar shi ne su shugabannin da muke da su musulmin a cikin sojojin ko a cikin gwamnatin, tunanin wannan abun ma su taimaka wa al'umma din ko su taimaka wa musulunci shi ma ba sa ma yi. Yanzu ga orientation camp an tura dalibai yan NYSC sun tafi camp, kuma ya ginda ya da azumi. Camp din nan wahala ake, ana guje-guje, ana tsalle-tsalle, ana kama igiya, ana shiga daji, ana rawan sojoji, ana wane ne, gashi nan dai abubuwa masu tarin yawa ake. So kaga yana da kyau a duba yanayin musulmi a taimaka musu. So muna kira ga jami'an gwamnati su lura da wannan, yana da kyau. Yanzu duk abin da za a yi, za ku ga ba za a yi shi a lokacin Kirsimeti ba, zai taɓa yiwa ba. Dole sai an ba da hutu. Kuma ko me za a yi in ranar Lahadi ne, ba a yi. Gwamnati ba ta sa wani program da za a yi ran Lahadi, saboda ana respecting addinin waɗannan mutanen. Amma muku akwai mutanen da za su je ko training ko wani abu, wallahi juma'a ba a barar su yi. Juma'a ba za a bar su yi ba. Sai a hana su. Akwai wurare da dama. So wannan me ya jawo mana, mu ɗin da muke da wakilci a ciki shine ba ma wakiltar al'ummarmu. Mutum kaga yana da matsayi a gwamnati amma baya iya duk wani abin da zai taimaki al'ummarsa, ba zai iya yi ba. Su kuma waɗancan ba haka suke ba. Ƙoƙari suke su taimaka wa jama'a, su taimaka wa al'ummarsu, su agaza musu. So yana da kyau, ya kamata ku kiyaye. Kuma aikin Allah a ko'ina ana yi, shi yasa muke faɗa mu a aƙidarmu ko mutum yana aikin gwamnati zai iya taimakon al'umma, zai iya taimakon addinin shi. Amma yanzu a ce an tura sojoji su je su yi ta tsalle-tsalle da wannan faɗe-faɗe a cikin azumi, ya mutum zai iya wannan? Ba zai iya ba. Yanzu alfarmar watan Ramadana ba ta kai cewa a ɗage wannan abun a tura shi gaba ko a yi baya da shi ba, ta kai. So muna fatan insha Allah ta'ala gwamnatoci za su ji da wakilan gwamnati za su ji a duba wannan, a taimaka wa al'umma kamar yadda ake sa jarabar waye ko ne ko ranar juma'a, kuma ya dace da lokacin sallar juma'a. Kaga bai bayi yara gaba ɗaya a hana su yi, ko a zo a sa jam da lokacin da za a zauna, ko kuma wani jarabawa wata makamancin wannan a ce ya dace da juma'a. Kaga bai bayi. Ko jarabawa ta jami'a a university, kaga an sa wa yara jarabawa tun daga karfe 12 zuwa karfe 2, 12 zuwa karfe 2 ranar juma'a, a lokacin ake sallar juma'a ko ina ne. In ma ya fita karfe 2 kafin ya je masallaci, masu yin 2 din ma sun tashi. In jarabawa mai awa 3 ne, kaga 12 zuwa 3 kenan. Kaga bai ba. So wannan duk yana da kyau mu rinka lura, muna mura'ati, mu kula. Akwai wanda ya zo aka sa masa lokacin sallar, sai ya tashi a cikin hall din jarabawa, yana da sallaya, sai ya kadi kamata salati, in biji leta yana cewa ka dakata, ka bari. Ya ce a bashi fita. Aka ce in ya fita, takaddarsa is null and void, ta lalace, is nullified. Ya ce to zai sallah? Aka ce kawai ya dauki sallah, sai kabbara ya sallah. Yana yin sallah na aka dauki takaddarsa aka yi yagata. Yanzu mai amfanin wannan? Kaga ba daidai bane tsakani da Allah. Kuma wannan abubuwa ne da zamu iya gyarawa. Kuma kar ka fa ku zargi wani fa wai wanda ba musulmi ba. Yawanci musulmi ne suke sa wannan din a haka. Musulmi ne za ga exam officer a makarantar ku musulmi ne, amma yana sane ya sa jarabawa lokacin sallah. Ko ran litinin a sa ta karfe 12 zuwa 2, ko kuma karfe 1 daidai zuwa kaza. To wataƙila wani gurin za su yi 12 da rabi. So da Allah yana da kyau mu kula da wannan, mu taimaki addinin mu a duk inda muke. Wannan shine zai sa mu samu nasara, kuma Allah ya rinka taimako mu akan abubuwan da muke yi. In ba haka ba kuma wallahi mun rinka gadawa kanmu ci baya. Wanda ya kamata ku kiyaye, ya kamata ku lura da wannan. Na'am.
Mutane ba ta gaba yace assalamu alaikum. Don Allah mallam a taimaka aiwa matasa nasiha musamman a cikin watan azumin nan, masu posting din fotunan batsa da maganganu na batsa a Facebook da Twitter da Togo da makamantansu.
Magana ta gaskiya yana cikin masifar da take damu wannan al'umma ba sai da Ramadan ba ma. Wallahi ni ina mamakin yadda yaran mu suke lalacewa da wuri haka. Ga kauyanci ga rashin wayewa. Yanzu kaga Facebook din nan an yi shi dan yin kawance da sada zumunci da kuma taimakon al'umma. Za ku iya taimaka al'umma, za ka iya wa'azi, za ka iya fadakarwa. Wa'azi da fadakarwa nan ba sai ka ji aya ka ji hadisi ba. In kaga mutane suna aikata wani abu mara kyau sai kai commenting, kai bayani akai, yan uwa su ta commenting, wani in yaji sai ya gyara. Amma yaran mu ba su da aiki, sai kaga mutun ya je ya dako hoton budurwarsa ya je hirafa sai ya ce gyara, sai ta gyara ta yaye baki, ita kuma da yake wawu ya ce ya haka ta bude baki, sai ya dauke ta a waya yana daukanta sai ya je posting dinta a wall dinsa. Ko maimakon sunansa a ga hoton sai a ga hoton budurwarsa. Ni dinan da yawa akwai yaran da ne musu nasiha, ne musu fada akan wannan. Ko haka kawai mutum a wall dinsa sai ya turo hoton yarinsa. Jama'a da Allah a taimaka mun da addu'a ga wanda Allah ya hore mun zan aura. Allah ya raba mu da sharrin mahsada, Allah ya raba mu sharrin makiya. Wani ya je ya aure ta wallahi. Kuma duk wanda ya wannan ba za a yi masa addu'a, Allah ya raba shi da mahsadan ba. Kuma yanzu kai yanzu in banda kai da UC ne baka da kishi ba. Da Yus ba, annabi ya ce duk wanda bai da kishi ba zai shiga aljanna ba fa. Shi ne da Yus. Matar da zaka aura, yarinyar da zaka aura, ka dauki hotonta ka sa ta a Facebook, ka sa ta a duniya. Iska Facebook fa iska yake bi. Ko ina a duniya ana gani. Kowa da kowa zai gani. Ka nuna ta kowa ya santa. Gata nan wata ma kuma wallahi babu abun ganin, ba fa fasalifa, ba kyau, ba komai, masifa ce kawai da jaraba, haka zai zo ya sa ta. Ba abinci awa a jikinta. Amma shi da yake diga ne, baho ne, gani yake yi haka din, wato daidai yayi, wanda ba daidai bane kuskure ne. Akwai waɗanda suke sa tsiraici, mutum ya dauki hoton gaban namiji ya haska ya sa. Akwai mai sa al'auran mace, akwai wanda yake sa mace tana zina da namiji, kuma wallahi malam duk ƴaƴan musulmi wannan muna gani da yawa. Akwai yanzu wuraren da kana budewa kana shiga sai an zuba maka a wall ɗinka a sa maka mata suna zina, ƴan luwaɗi, ƴan menene, ƴan lesbianism, ƴan wacece, ƴan menene ga sunan. Kuma duk yaran musulmi. So wannan abun gaskiya ba ƙaramin kuskure bane, ku ji tsoron Allah. Kuma wallahi ku sani cewa duk abin da kuka yi sai Allah ya tambaye ku. Akwai lalata da samarin mu suke lalacewa ta isa. Yanzu a garin nan akwai yara matasa waɗanda iya lalacewa ta kai kawai wannan sai dai a shafa fatiha kurin ayi addu'a Allah kiyaye, Allah tashi kiyama. Wai yanzu wai samari ne suke zuwa su samu gida. Gida za a samu irin gida wanda ba a kada sawa, uncompleted building. Sai su je sai su shiga. Sai su samu ira-irin ruwan nan da likitoci suke daura mara lafiya. Shi suke samu su je su yi allurai. Allurai kala-kala su rinka matsa wato kwayoyi na bugarwa a cikin wannan ruwan. Mutum ya yi wa kansa allura ya soka wannan drip water a jikinsa ya shanye shi, yana gamawa a buge zai tashi. Allura akwai masu yi wa kansu allura ta maye, su sa kaya kala guda, ko su sa jan kaya, ko su sa blue din kaya, ko su sa green din kaya, a samu wani tafkeken gilas kato. Yanzu irin gilas din nan da da tun min aba'inal awwalina ake amfani da su, tsohon gilas irin na iyaye da kakanni na samarin da kato za ga shi tafkeke. Yanzu samari wai an dawo da shi, wai yanzu wannan shine burgewa gilas din kwalba. Yanzu dai saurayi in baya sa wannan katon gilas ma keken nan to bai isa ba, bai nuna ba. Wani yaro na gani ya saka, na tambaye shi nace ai wannan ko bai yi kyau ba, yace wu malai ai wannan shine tafiyar yanzu ai. Subhanallah, suna tafiya suna gatsara suna kariya kaman ƴaƴan mata, ga maye, ga shaye-shaye, ga tsotse-tsotse. Akwai masifar da ta wuce wannan, kuma duk ƴaƴanku ne da jikokinku. Bahaushe sai ga dara haihuwa amma ba tarbiya. ƴaƴa ga sunan kamar ƴaƴan agwagi suna zube a gida amma ba a iya tarbiyantar da su. Baka iya cewa ɗanka ya je masallaci ya sallah, baka iya cewa yayi kaza, baka iya cewa ya daina kaza. Ga shege zina ta masifa, kuma wai group ne da su. Suna da ma group ɗin ƴan mata, su ma ɗin yanzu akwai ƴan matan, su ma kansu ɗaya. Sai kaga ƴan mata sun sa jan kaya, sun sa wannan tafkeken gilas ɗin, an sa matsatsen zani ko matsatsen skirt, an fita su 5, 6, 7 suna bin GRA ko gidan masu kuɗi. suna tafiya in group suna zuwa suna roko yanda ka san maroka suna bin gidan mutane suna roko wai yau ƴan matan mu musulmi su suke wannan aikin su je suna roko idan suka roko in sun tara 2500 2600 2700 sai a bawa ɗaya daga cikin su ta je ta sha kwaya ta je ta sha giya ta sha wiwi su ma wannan ƴan matan suna da wannan drip din suna yi wa kansu allura na maye akwai ƴan daba a cikin su akwai ƴan kalare a cikin su akwai ƴan menene gashi nan dai babu iskancin da ba sa yi kuma duk wannan al'umma yanzu muna wannan kuna tsammanin za mu samu zaman lafiya a ƙasar mu sai ai tabun malamai ana damun su ai addu'a Allah ba da zaman lafiya ku gyara yayan ku mana ruwa ya tsaya haka ne mana wallahi wannan bala'i na Allah ya sauke kurum wannan bala'i sai ya jawo mana wallahi ruwan sama wallahi kuna ganin hadiri sai ta wucewa bai zai tsaya ba saboda yayanku sun lalace kun ki ku sun ki su gyara abun yayi yawa in an maka babin luwadi a garin nan abun ba a cewa komai luwadi namiji ya danne namiji haddis wala haraj yi magana iya karfin ka abun ya zama ruwan dare da boyewa ake yanzu a fili ake yi bana ma magana zina ciki da ake zubarwa ƴan mata da ake lalata su yanzu ta kai ga yanzu mutum bai zai yi garajen auren yarinya budurwa ba sai an je an gwada ta wata kila tana da HIV saboda zina ta yawa zinar matan aure zinar zawarawa zinar yara kanana ina za mu saka mu fa aina tazhabun ina za ku je da wannan mummunar dabi'a ga shegen talauci da ya ishe mu ko talaucin bai isa yasa ka samu nutsuwa ba ga rashin kuɗi ga iskanci ai dan damu na mama a ce kana da kuɗin ka je kai tsiyar so wallahi samarin mu ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara wannan abin da kuke yi kuma wallahi bai zai kai mu ko ina ba abin hasara wato wahala ta yi yawa ga irin wannan abin ga bingindin yan siyasa ga zuwa gidajen masu kuɗi kaga saurayi mutum 20 guda mutum 15 suna zaune a kofar gidan mutum daya babu sana'a ba aikin yi suna jiran yazo ya ware musu yar 300 300 500 ya watsa musu yanda ka sana watsa wa yayan kaji far ya watsa musu sai su doke doke su karba shikenan yallaboy 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 kowa yallaboy ne a garin nan duk wanda gan shi da mota mai haske yallaboy yallaboy wannan kauyancin ya kamata mu daida shi wallahi wallahi is unfortunate abun kunya ne wallahi wallahi matsayin ku yafi wannan wallahi ina ruwanka da kudin shi ina ruwanka da mulkin sa ina ruwanka da abin da ya mallaka ka je ka nemi naka tafi gona ka yi noma tafi makaranta kai karatu je ka nemi aikin gwamnati tafi ka je ka nemi kudin ka amma wani ya zo saboda yana da mota mai haske kana bin sa kana tsugunawa kana gaishe kana yallaboy yallaboy a baka na wiwi a baka na taba ina za mu ji so wallahi muna kaunar ku ya ku ƴan uwa samari matasa muna son ku dan in kun gyaru gari ya gyaru amma in dai samari suka zama wannan shine to the future is bad is totally bad future din bai da kyau saboda yanzu waɗannan a cikin su za a samu ciyama a cikin su za a samu accountant a cikin su za a samu gwamnati a cikin su za a samu shugaban kasa babu tunani a je ai jarabar wayek da ne kun ba a ci ba kaga mutum yaro ya yi zana jaraba ko ɗaya bai ci ba Hausan ma da ake ci yanzu an daina ci islamic din da ake ci ta gagara gona da masallacin ma yanzu baya samuwa ye shada hada ma yasiri ya shabab wannan ba abu ne mai kyau ba wallahi inna kunna lakum nasihin muna yi muku nasiha ne kaunarku muke ku zama mutanen kirki ka sa karatu a gaba ka zama kana da agenda ka shirya nan gaba zaka yi kaza daga wannan kaza zaka yi daga wannan kaza zaka yi amma ka zo ka lalata rayuwarka kai baka yi karatu ba kai baka karantar da wani ba baka taimaki babanka ba ko taki baka zuwa ka zuba a gonar babanka baka da shago baka da abun hawa baka da gidan zama baka da kaza sai shine zaka zo ka rubuto takarda ka ce wai ayi wa iyaye nasiha su daina ba su rinka ba ku aure ba ku da sana'a saboda kaza 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 ku ina jin lokaci yayi ku kasance na musu da yawa samarin nan ayi hakuri gobe kuma insha Allah da ta zamu hauku yi hakuri ayi hakuri saboda ai na san ku kayana ne ai kunawa ne ni ma ba matashi bane ba shabab ne ai yauwa ba komai muna hade da ni da ku insha Allah ba mu rabu ba har yanzu Allah ya bamu dacewa insha Allah ta'ala gobe zamu bada bayani na estimate na kudin da za a samu da kayan wuta na haskaka wannan guri insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai dai in akwai sanarwa ko addu'o'i ko
kafin mu fara addu'o'i akwai sanarwa da ƴan hizba suka bada da ƴan agaji da Allah masu motoci musamman masu parking akan kwalta din can ana complain din cewa sun toshe hanyar gaba daya ta zama yar siririya yadda wata mota ma wata kila ba ta iya wucewa ba in ta zo saboda haka jama'a da Allah su yi hakuri su ba su hadin kai akwai wuri da aka tanada musamman don parking din mota so duk wanda yazo jin wa'azi da Allah ya ba su hadin kai za su nuna masa inda zai ajiye motar sa gobe kenan insha Allah saboda haka da fatan jama'a za su taimaka za su bada hadin kai masu neman addu'o'i suna da yawa sai dai mu dan takaita kawai wannan yace mallam ni ne nake fama da ciwon ido bana na kai shekara 2 kenan ban samu sauki ba don haka ina neman gudunmawar addu'a daga mallam da sauran yan uwa wannan yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya mallam ina neman a taya ni da addu'a saboda mahaifiyata tana cikin hali na rashin lafiya sama da shekara 7 wannan yace da fatan mallam ya sha ruwa lafiya yace mallam ni ne nake fama da rashin lafiya ni ma ina bukatan mallam ya taimaka mini da addu'a mai addu'a na karshe yace mallam a taimaka mini da addu'a na dade ina neman ilimi amma ban samu ba
to jama'a muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala da kyawawan sunan nakinsa wadanda idan an roke shi yake amsawa duk wanda ya rubuto yake bukata wata addu'a Allah ya biya masa muna tawassuli da wannan zama da muka yi Allah ka biya mana bukatun mu ka yafe mana kurakuran mu ka jikan iyayen mu ka sa aljanna ce makoman mu ka ba mu daukaka duniya da lahira Allah ka shiryar da samarin mu mazan su da matan su Allah ka dora mana gaskiya ka dora mu akan gaskiya ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ka sa aljanna ita ce makoman mu ka jikan malaman mu ka jikan iyayen mu ka jikan magabatan mu Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu Allah tabaaraka wa ta'ala muna roƙon Allah ka ba mu zaman lafiya a garin mu duk abin da zai tayar mana hankali Allah ka mana maganin sa duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah muna neman ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin Allahumma anzil alaina al-ghaytha wa la taj'alna min al-qanitin ya Allah ka saukar mana da ruwan sama Allah ka sa mana ruwa mai albarka Allah ka jikan magabatan mu masu neman aure cikin mu Allah ka biya musu marasa lafiya Allah ka warkar da su ma'aikatan mu na gwamnati cikin Allah ka albarkaci aikin su yan kasuwan mu Allah ka albarkaci kasuwancin su ka saukar mana arziki a wannan gari ka hada kawukan musulmi Allah ka hada kawukan musulmi Allah ka hada kawukan musulmi Allahumma aizana wa la tuzillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wankur lana wa la tamkur alaina wa سرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا واستر أوراتنا وامح حوباتنا واغفر لنا ذنوبنا وادخلنا الجنة مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.